الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يقول المصنف رحمه الله: وإنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن كانوا موافقين له فيما أوجبه الله عليهم فهم من المقتصدين، وإن كانوا موافقين فيما أوجبه عليهم وأحب فهم من المقربين. ما أن كل واجب محبوب وليس كل محبوب واجبا. وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخلق العادة أو بغيرها أو بالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا حواله عليه، بل قد يسأل بها قوم إذا أطاعوه في ذلك، وقد يشكى بها قوم إذا عصوه في ذلك. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da wannan yammaci na ranar Talata 24 ga watan Muharram, hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430, wanda kuma yayi daidai da 20 ga watan 1 miladiya ta 2009, a wannan masallaci mai albarka, masallacin Mojibbo a nan jihar Katsina a kofar Kaura, a wannan majalisi namu na mako-mako inda muke karanta littafi mai suna At-Tuhfatul Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya, wallafar Abu al-Abbas Shaykhul Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi, wanda ya bar duniya hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama tana shekara 728, kuma wannan shine majalisin mu na 22. Na'am. Kuma a jerin gwanon majalisanmu shi ne na 66. Idan ba a manta ba, Ibn Taymiyyah a wancan satin ya fara magana akan abin da ya shafi karama da bambancinta da abin da yake ba karama ba, abin da yake yaudara ko rufa'ido ko damfara. Ahlus Sunna sun yadda da mu'jizoji da Allah yake ba wa annabawa, sun yadda akwai karama da Allah Maɗaukakin Sarki yake girmama waliyansa muminai da su. Haka nan kuma sun yadda akwai abin da ake cewa istidraji, wato talala, wani abu mai kama da karama amma ba karama ba ne. Ahlus Sunna duk sun yadda akwai waɗannan. Sun yadda akwai mu'jiza, kamar yadda muka faɗa, mu'jiza da Allah yake bawa annabi wanda ya da'awar annabci domin ta zama alama ce da take nuna gaskiyarsa. Cewar da ya yi shi annabi ne, Allah ya ba shi wannan alamar domin wannan ya nuna cewa da gaske shi annabi ne. Mu'jiza tana tare da da'awar annabci, wato wanda ya yi da'awar annabci shi ne ake ba wa mu'jiza. Mu'jizan nan na farko dole ta kasance wani abu ne da babu mai iya yinsa sai Allah, fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah, abinda ba mai iya yinsa sai Allah, dole ta kasance haka. Mutum ya ce shi annabi ne, aka ce menene mu'jizar ka, yace mu'jiza ta za ku ga na zauna, za ku ga na tashi, za ku ga na yi magana, za ku ga na yi shiru. Wannan mu'jiza kaga wannan kowa ma na iya haka. Dole ta kasance la yaqdiru alayhi illa Allah. Sannan mu'jiza dole ne ta kasance wato wani abu ne da ya saba wa al'ada, da ya saba wa abinda aka saba gani. Idan mutum ya ce shi annabi ne, aka ce menene mu'jizarka, ya ce za ku ga rana ta hudo daga gabas ta faɗi yamma. Wannan mu'jiza ce? Na'am, abin da ya faɗa ba mai iya yin shi sai Allah, amma wannan ai bai saba wa al'adar da aka saba gani ba. Ya ce mu'jiza ta za ku ga dare ya yi, kuma za ku ga safiya ta yi. Wannan ba mu'jizarka ba ce, kowa ba ya san da wannan. Sun kafin a haife ka haka Allah ya yi sama da ƙasa. To ta kasance ta saba wa abin da aka saba gani, kamar yadda Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama wato mu'jiza ta tsagewar wata, iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar, ba a taba ganin wata ya tsage ba sai a wannan lokaci. Kaga wannan mu'jiza ce. Sannan mu'jiza ta kasance bayan yayi da'awar annabci, a neme shi ya kawo mu'jiza din, ko mu'jiza din ta zo a lokacin. To da ya ce shi annabi ne, aka ce to me mu'jizarka, ka nuna wani abin da zai nuna gai da gaske Allah ne ya aiko ka. Sai ya kasa nuna wani abu a lokacin, babu wani abin da zai nuna gaskiya yake faɗa. Sai bayan wasu lokuta masu tsawo, sai aka ga wani abu ya faru mai ban mamaki, sai ya ce ai shi ne ya kawo shi. Kaga ba za a yadda ba, domin bai haɗu da da'awar ba. Ya kamata su zama tare lokacin da yake cewa shi annabin ne ake cewa kawo dalili, kawo alama, a ga wannan abin ya faru a bayan faɗarsa haka ɗin nan take, ba sai a tsawon lokaci ba. Sannan kuma in wani abu ya faru, sai ya ce ai a dalilin sani. Sannan kuma wannan mu'jiza ɗin ta dace da cewa shi annabi ɗin ne. Idan mutum ya ce shi annabi ne, aka ce menene mu'jizarka, ya ce shi ne za ku ji wannan dabbar, dabba dai ba ta magana, za ku ta yi magana, ta gaskata ni annabi ne. Shi ke nan sai dabbar sai ta yi magana, amma ta ce kai maƙaryaci ne. Kaga wanda kaga ba zai ce ya samu mu'jiza ba, Allah ya tona masa asiri. To sannan dole ne wato mu'jiza ta kasance lokacin da ake da damar aiko da annabi. Bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, kaga babu wanda yake da haƙƙi ya ce shi annabi ne, domin an rufe annabta. Ko da wani zai zo ce shi annabi ne, ko da zai cika duniya da abubuwan mamaki, wannan ba zai sa ya zama mai gaskiya ba, domin an rufe wannan kofar. Allah ya gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne cika bakin annabawa. Ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina. Yana cewa la nabiyya ba'di, babu wani annabin da zai zo bayana. To kaga ko da wani zai zo ya ce shi annabi ne, ya bada dukkan hujjoji waɗanda za su iya gamsarwa ta fuskar hankali, wannan ba zai sa ya zama annabi ba, saboda wannan da'awar da ya yi mun san ƙarya ce, saboda Allah maɗaukakin sarki ya nuna ba haka ba za ta faru ba. To duk wannan alamomi ne da suke nuna abu kaza mu'jiza ne, abu kaza mu'jiza ne. To ita karama galibi takan kasance ga wani mu'mini mai tsoron Allah. Allah maɗaukakin sarki yakan ba shi karama domin ya ɗaukaka darajarsa, ya ɗaukaka matsayinsa, ko ya ba shi karama domin ya ɗaukaka addini da wannan karama. Wannan ita ce ake cewa karama. Karama takan kasance tare da mu'minai masu tsoron Allah, bayin Allah na ƙwarai, kuma Allah yana ba su wannan domin ya ɗaukaka martabarsu, ko kuma ya ɗaukaka addinin shi kansa. To akwai bambanci tsakanin karama da kuma damfara, ko fowon nai. Wato za ka ga wani lokaci ga wasu abubuwa na faruwa wanda sun saba al'ada, ba su cika faruwa ba, ko ba sa faruwa, amma kuma gashi sun faru a hannun wani, kuma ba lalle wannan abin ya zama karama ba, ya zama wani yanayi ne na shaidanu. To akwai abubuwan da mu ahlus sunna muke cewa su suke bambance tsakanin karama da abin da yake nadama, ba karama ba. Daga ciki akwai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama da da'a ga abin da ya zo da shi na alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama. Dole ne idan mutum ya ce abinda ya zo a hannunsa karama ce, sai ya kasance mutum ne mai da'a ga Allah, mai biyayya ga Allah, mai aiki da littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda yake kauracewa dukkan ayyukan da suke na saban Allah, yake kokarin guje musu ko da zai yi sabo, to wani abu ne wanda ba zai yawaita faruwa tattare da shi ba. Wannan shine mu'mini mai tsoron Allah, shine abinda zai gudana a hannunsa na ban mamaki zaka iya kira shi karama. Amma in ya zama ba mu'mini bane mai tsoron Allah, mutum ne da aka san shi da keta dokar Allah, da keta shari'ar Allah, da fada da addini, da yada bid'a, da ainihin yakar sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama, da yada miyagun aqidu cikin al'umma, wannan ko menene zaka gani a tare da shi ba zaka kira abin karama ba. Da zaka ganshi yana yawo a cikin iska, wannan ba zaka kira abin karama ba. Da zaka ganshi yana yawo akan ruwa, ba zaka kira abin nan karama ba. Wannan sai dai ka kira abin da yake yi halun ne shaytani, wani yanayi ne na shaitan. Shaitanu ne suke taimaka masa akan abin da yake yi domin ya ci gaba da fatar da bayin Allah. Shaitanu na aljanu, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa hal unabbi'ukum ala man tanazzalu ash-shayatin tanazzalu ala kulli affakin atin yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun. Allah madaukakin sarki ce bala ba ku labari ga suwa ne ne shaidanu ke sauka ba su kawo musu wahayi, su kawo musu dauki da agaji. Tanazzalu alaihim ash-shayatin tanazzalu ala kulli affakin atin, duk wani makaryaci mai yawan ƙarya, mai yawan saban Allah, to su ne shaidanu suke zama tare da su. Waman ya'shu an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan wa huwa lahu qarin, wanda duk ya bijirewa da'a ga Allah mai rahama, Allah madaukakin sarki yace za mu hada shi da wani shaidani, shaidanin nan ya zama abokinsa wanda ba sa rabuwa. Shine ma'anar qarin, abokinka da ba ku rabuwa kullun kula tare. To duk wanda ya bijire wa Allah, yayi watsi da littafin Allah, ya rike littafin shaidan Allah, yace sai mu hada shi da wani shaidan ya zama abokinsa na kud da kud, wanda ba sa rabuwa dare ko rana. To wannan abokin nashi na shaidanu shi zai rika taimaka masa, a rika ganin wasu abubuwa na ban mamaki suna faruwa a tare da shi. Waɗanda ba su san addini ba sai su ga cewa waliyi ne, tare da cewa ga yanayinsa, ga abubuwan da yake faruwa a tare da shi, sun sabawa shari'ar Allah, sun saba wa alkur'ani da hadisi. Don haka farkon alamar da za ta nuna karama shine ka ga shi wannan mutum mai biyayya ne ga Allah, mai biyayya ne ga manzo sallallahu alaihi wasallama, ba dan bid'a bane, ba mai yada shirka bane cikin al'umma. Sannan abu na biyu wanda ahlus sunna suke jaddadawa dangane da karama, sukan ce karama ba koyanta ake yi ba, wato ba zuwa ake a zauna a koyi wani abu ba, sunan shi karama. Koya baka kamar yadda matsafi yake koyan tsafi, dan damfara yake koyan yadda zai yi damfara, boka yake koyan yadda zai yi bokanci. Kaga duk waɗannan wani abubuwa ne da ake samunsu ta hanyar me? Ta hanyar koyo. To ita karama ba ta hanyar koyo ake samunta ba, wani abu ne da yake zuwa daga Allah. Saboda haka wanda zai ce kabili za ka samu karama, ko ka zauna da ni za ka samu karama, wannan dan damfara ne. Dan ka zauna da shi ba lallai ka samu karama ba. Karama wannan ba ta hanyar koyo ake ɗaukan ta ba, bare ka ce zama da shi zai sa ka samu karama. Abu na uku da za mu iya bambance karama da abinda ba karama ba, ita karama ba ta faɗa da karama. Domin karama abinda take nufi, Allah ya girmama wani, ya ɗaukaka martabarsa, ya ba shi wani abin mamaki. Kaga kenan karama kyauta ce daga Allah, karramawa ce daga Ubangiji. To ta yaya kuma za a ce wani shi ma ya fito da tashi karamar ta yi fancakali da ta ɗan uwansa? Idan aka ce waliyai suna rikici akan karama, to nan za ka fahimci ba waliyan ba ne, in ma waliyan ne to ba na Allah ba ne. An fahimta ko? Al-karama la yu'aridu ba'daha ba'dan, domin dukkansu wani abu ne daga Allah, kuma duk abu ne wanda aka gudanar da shi domin tabbatar da gaskiyar addinin musulunci. To ya za a yi ake suna karo da junansu? Kula da wali dan marina, kula da wali dan masani, kula da kissar tsayuwar wata ko? da ya tsayar da shi da ya je hushi haka daga ta kasa cewa wannan ba karama ba ce. Saboda haka wannan abin da aka fahimci cewa abin da ake faɗa ɗin ba karama ba ce, imma akwai wani ɗan marina, akwai wani ɗan masani, to in an faɗi cewa haka ta faru a tsakaninsu to ƙarya ake musu, inda gaske akwai su. Sannan ita karama kamar yadda muka ce daga Allah ciki, ambatan Allah ba zai rushe ta ba, amma duk abin da ba karama ba, abin da yake daga shedanu ne, da zarar ka ambaci Allah sai ambatan Allah ya soke wannan abin ya rushe shi. Kuna jin ana karanta hadisin Imam al-Bukhari wanda ya rawaito shi daga Abu Huraira, ta Allah kara masa yarda, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bawa Abu Huraira ajiyar dukiyar zakka, sai wani aljani shedani ya rika labowa cikin dare yana kwasar abincin da aka bawa Abu Huraira ajiya na zakka, har wata rana dai Abu Huraira ya kama shi tsamo tsamo, gashi ya zo kwasa. Abu Huraira bai san aljani bane, bai san shedani bane, domin zai fito a siga ta mutum, ya kama shi a matsayin ka kama barawo, shi ne sai ya ce da shi, bara in yi baka wani abin da idan ka faɗe shi, wato zan baka wani abin da zaka faɗa, in ka faɗa shedan ba zai kutance ka ba, inda rana ne har kai yamma, inda yamma ne har kai gari ya waye. Ya ce ka karanta ayatul kursi. Abu Huraira ya sake shi kashe gari ya zo gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqaka wa huwa kadhub, zaka shaytan, shi shaytan ne wannan, kuma abin da ya faɗa maka gaskiya ya faɗa maka, alhali shi mai yawan ƙarya ne, to maƙaryaci ne, amma anan ya faɗa maka gaskiya. To kaga duk abin da zai zo daga shaytan, da zarar ka karanta ayatul kursi, to za ka ga wannan abin ya lalace, ya balbalce, ba zai samu gurbin zama ba. Shi yasa duk wani boka, duk wani mai sihiri baya son karatun Qur'ani, da zarar za ka tunkare shi lokacin da yake sihirinsa, ka karanta ayatul kursi ko ka karanta fatiha ko karanta kula uzai guda biyu, to nan da nan za a ga sihirin nashi ya lalace. To kaga alama ba karama ba ce, karama daga Allah take. In aka karanta Qur'ani yayin da ake nuna karama, to wannan karama haske za ta kara, ta kara karfi, ba lalacewa za ta yi ba. Wannan duk yana daga cikin abubuwan da za ka iya bambance tsakanin karama da abin da yake ba karama bane, rufa'ida ne, yaudara ce. Sannan ahlus sunna suna faɗan wasu batuttuka dangane da karama. Na farko sukan ce bai halatta mutum ya ta'allaka imaninsa da karama ba, ce in ya ga karama to shi mumini ne, in bai ga karama ba akwai magana akan imaninsa. Wannan ba daidai bane, ahlus sunna ba ta haka, duk da cewa za ka ga cikin wasu littattafan sufaye ana rubuta cewa Abdullahi bin Sahal, Sahal ibn Abdullahi Tusturi, Sahal ibn Abdullahi Tusturi yana cewa wanda duk ya yi zuhudu tsawon shekara 40 tare da ikhlasi, sannan bai ga karama ba, to ya tuhumci zuhudinsa ba dan Allah ya yi ba. Wato shi yadda yake faɗa, in ka yi zuhudu na tsawon shekara 40 dan Allah, to lalle ne ka ga karama. To kaga wannan maganar ba daidai ba ce, tunda karaman nan wani abu ne daga Allah, sai ya ga dama ya gudanar da ita a hannun wanda ya ga dama. Kaga a ce a'a, yawan ibadar ka ne zai sa ka samu karama, wannan kuskure ne. Kamar yadda mu'jizoji da suke da Allah yake bawa annabawa, wani abu ne da yake ba su, ba su ne suke yi wa kansu ba, to haka nan ma ita ma karama take. Abu na biyu, duk abin da ya gudana a hannun wani, sawa'un annabi ne ko waliyi ne, wannan abun daga Allah ne, daga kaddararsa ne, shi ya ga dama ya gudanar, in bai ga dama ba zai gudanar da abun ba. Ba wai shi wannan mutum bane shi ya yi abin da kansa, a'a, Allah ne ya gudanar da wannan abun. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna musu mu'jiza, suka yi ta zana abubuwa daban-daban, cewa sai sun gansu tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama, sannan su yarda shi manzon Allah, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin wa tufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisfan aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fi as-samaa'i
ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا كذا lokacin da suka tsaye suna tambaye shi sai yayi musu waɗannan abubuwa sannan sai da shi annabi ne suka ce ba za mu yi imani da kai ba hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a sai ka sanya ƙasa ta riƙa bubbugo mana da ruwa an san garin Makka gari ne mai faƙo duwar wutsu ba guri ne da ruwa yake bubbuga ba guri ne mai saukin haƙori ruwa daga cikin sa ba amma saboda wai su ƙure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce sai ya mai da Makka ko idan aka duba ruwa yana bubbuga تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب هو يزن كنا دواتقونا ونلمبو ندبي نيد إنبي مكا قليني وديكي من فقو قليني دا الله يتفن تاشي واد غير ذي درع باب شوكي شوكي بل لنتنا أسام لنبنا وإن تكي تكيد إنبي كاقا وانا شما وقرم أولاني وتكميدا maka ta zama kamar aljannar duniya duk inda ka shiga kana tsakankanin dabinai ga inabi ga kayan dadi aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin wa tufajjira khilalaha tafjira tufajjira al-anhara khilalaha tafjira sannan bayan an samu aljannatan ma argona kan ma na inabi da dabinai kuma ka bubbugo da ruwa ya zama koramu suna gudana ta karkashin su suka ce أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا تند كاتي إما من إيماني دا كيبا ذاك فاء الله يطنغروا سما يربتوا منا دا إتا توك طنغروا منا سما كربتوا منا دا إتا انهر دا جسكي النبي تو كاكا إن كما تطنغروا سربتوا كاكا إما قد القواس إيماني تتش أو تأتي بالله والملائكة قبيلة ستشي كوكو ماما والنبا sai ka je kun zo kai da Allah da mala'iku duk gaba ɗaya sun rako ka Allah ce ni da aiko ka mala'iku suke gaskiya ne shi ya aiko shi ku kaga gaba ɗaya ake kai aw tarqa fi as-sama' aw takuna laka aw yakuna laka baytun min zukhruf ko kuma muga kana da gida na zinariya annabi sallallahu alaihi wasallam ba da komai an san tasowarsa kiwo ya rika yi wa mutanen maka suna biyan shi albashi ko wannan shi ne abin da rike shi to amma a ce yayi gida na zinariya kana talaka fitir a ce kai gida na zinariya kaga ai to ake a ce kai makareci ne abin da kake faɗa ba gaskiya bane sai suka ce autar qafis sama ko muga kawai kana hawan sama ba tsari kawai ka lula ka kai sama ganka in kai sama kuma sai muga ka sauko da littafi a hannunka kaji can ka ɗauko mana littafin ba yadda ka ce Jibril ne ya kawo maka wahayi ba sai muke buga kawai ka kama kana takar sama aw tarqa fi as-sama wa lan nu'mina li ruqayyika dan ka taka ma ka hawo ba za mu imani ba hatta tunzila alaina kitaban naqra'u sai ka kawo littafin da za mu ta karantawa a cikin an yi bayani eh daga cikin annabi to kaga masu fadar wannan ai basu shirye wato niyyar su imani ba Allah da ya tashi sai ce kul ka ce musu subhana rabbi sarki ya tabbata ga ubangijina ma'ana ubangijina ya tsarkaka daga dukkan wata nakasa duk abin nan da kuka faɗa Allah zai iya yi babu abin da zai gagare shi amma hal kuntu illa basharar rasula ni ba wani bane face mutum ne da Allah ya zaɓe da aiko ni da manzo ni mutum ne yadda ɗayanku yake mutum ba zai iya waɗannan abubuwa ba ni ma mutum ne saboda haka ubangiji na shi ne iya ga dama zaki ko bai ga daman ba saboda haka ita ma karama haka ce mutum ba shi yake cewa ku zo muku karama abu ne da Allah yake gudanar da shi a hannunsa wani lokaci ba bai san zai faru ba sai dai ubangiji ya nuna masa irin wannan sannan abu na uku da ahlus sunna suke faɗa a nan har ila yau sukan ce babbar karama shi ne riko da addini wanda ita ce babban karama da Allah zai wa mu'mini ka zama mai riko da addini kana bin Allah da manzansa sau da kafa kana kokarin kaucewa dukkan abin da Allah ya haramta wannan shine ita ce babbar karama kaga kenan dukkan wani mu'mini mai tsoron Allah yana da me yana da karama dukkan wani mu'mini mai tsoron Allah mai karama ne, domin babu karamar da ta kai al-istiqamatu ala ta'atillah, tsayawa akan biyar addinin Allah. Shi ya sa malamai suke cewa kun taliban lil-istiqama wa la takun taliban lil-karama, ka zama mai neman istiqama, tsayuwa da rangadin akan hanyar Allah, tutar akan addinin Allah, kada ka zama mai neman karama. Domin abin da ya jawo su suka rika yi wa addinin Allah makarƙashiya kenan, suka rika masa zaman ƙasa, saboda kasancewar da farkon al'amarinsu an nuna musu cewa in suka rike addini suka yi wurifi kaza, suka yi zikiri kaza, za su samu karama. Aka ba shi zikiri ya yi ta yi shekara da shekaru, shi bai ga karama ba. To kaga daga nan sai ya shiga yi wa addinin zaman ƙasa kuma, sai ya shiga yin damfara da sunan karama. Na an nuna masa cewa in yayi zai samu karama, kuma yayi shi bai ga karama ba. To domin ya kubutar da kansa, in kuma a'a wasu kudade ya kashe don ya samu karamar kuma bai samu ba, kaga yanzu zai kokarin fashewa. To ta haka sai ya shiga damfara da cutar bayin Allah. Sannan mai karama ba mutum ne mai cika baki ba, wanda duk zai cika baki yana min isa, kuma a taba mu a gani mu za mu yi kaza, za mu yi kaza, duk wanda ya taba mu ya gama yawo irin waɗannan maganganu, mu za mu nuna masa karama. Wannan alama ce da take nuna cewa karamar shaidan zai nuna masa ba ta Allah, domin kamar yadda Qurtubi yake faɗa a tafsirinsa, mu'jiza ita ce ake son bayyana ta karara, amma karama so ake ba a makoye ta, ba wasu ake a bayyana ta ba, koye ta ake so a yi, ba wai fitowa ake so a yi a nuna ta karara ba. Sannan abu na biyar, karama innama takunu linusrati ad-dini, ana nuna karama ne don ɗaukaka addini. Duk inda kaga wata karama ta bayyana a hannun wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko wata karama ta bayyana a hannun wani tabi'i ko wani limami daga cikin limaman musulunci, za ka samu wannan karamar tashi ta bayyana ne a wani mahalli, a wani bigire na ɗaukaka addinin Allah. Amma dukkan wani wanda zai nuna karama ko ya nuna wani abu da sunan karama amma ba a mahallin ɗaukaka addinin Allah ba, karama ba ta kasancewa haka. Mutum kawai a ganshi yana yawo cikin namun daji, yana zama tare da su, yana cin abinci tare da su, ce karama ce. Wanda ba wani ɗaukaka addinin Allah don ka zauna cikin namun daji, babu magana ɗaukaka addinin Allah. Ko ya dinga ta'amuli da aljanu, haka kawai a ganshi yana ta'amuli da aljanu, wanda babu batun ɗaukaka addinin Allah a ciki. Inda ɗaukaka addinin Allah yake, nan ake samun karama. Sannan abu na ƙarshe da ahlus sunna suke faɗa dangane da karama, sukan ce karama ba za ta taɓa zama saɓan Allah ba. Duk abin da yake saɓan Allah ne, to ba za mu yarda karama ba ce, domin karama daga Allah take. Allah shi ya hana saɓan Allah, saɓansa, to yaya kuma zai ba da karama wacce take saɓan Allah? To a nan ne gizo ke fasa, a nan ne ake cewa ba mu yarda da karama. Kun ga dukkan bayanai da suka gabata, in ka duba littattafan ahlus sunna na dacen da waɗanda suka zo baya har zuwa na yanzu, duk za ka ga suna lalata batun karama, kuma suna cewa sun yarda akwai karama. Karama ita ce girmama mu'mini da wani abin da ba a saba gani ba, wani abin ba maki. Ahlus sunna sun yarda da wannan, amma bisa waɗancan ƙa'idoji da nayi bayani. A duk lokacin da aka ga waɗannan ƙa'idoji sun saba, aka kira kuma wannan abin karama, to a nan ne ahlus sunna suke turjiya su cije su ce ba mu yarda ba. To wanda ya so zakin ahlus sunna sai ce ba su yarda da karama ba, wanda mu kuma a namu ganin wannan ba karama ba ce, domin duk abin da ya saba wa Allah ba karama ba ne. To sufaye da masu bin tafarkinsu a da da yanzu sun yi rubuce-rubuce da yawa a kan karamomi. Ahlus sunna ba su zauna suna rubuta wasu littattafai akan karamomin malaman sunna ba, sai za a rubuta karamomin wane, karamomin wane, wannan ba aikin ahlus sunna ba, tsaya sun yi wannan ba. Amma sufaye sun ba wa wannan lamari na karama din wani fage mai faɗi ƙwarai da gaske, sun ba shi lokacinsu mai tsoka,
wajen su yi bayanin karamar waliyansu, har ba wasu littattafan aka ware su da wannan suna Jami'u Karamatil Awliya'i na Yusuf da Bahani, kila wasu daga cikin ku sun san shi, Jami'u Karamatil Awliya. Akwai Lawaqi'ul Anwar wanda aka fi sani da At-Tabaqatul Kubra na Abdul Wahhab Sha'arani, duk bayanin waliyai ne da karamominsu. Akwai Karamatu Awliya'i Sudan, waliyan Sudan da karamominsu, na wani malami da ake nufi da aka ce suna da ake kira Muhammad Nur Zaifallah. Akwai littafin Al-Ibriz fi kalami Sayyidi Abdul Aziz Dabbak, shi ma duk magana ne akan karamominsa, littafan karamomi suna da tili. To a irin wannan littafai aka riƙa bada wasu labarai waɗanda aka ce sun faru a hannun wasu waliyai, wanda wannan labaran suna nuna karamominsu, wanda mu kuma muka kalli abin kallo na shari'a, muka auna shi da mizanin Al-Qur'ani da sunna, sai muka ga abin ya ƙi hawa kai, sai muka ce gwamnati yadda karama mace, mu a gurinmu ma a nan shi waliyin saɓawa Allah ya yi, ba karama ya nuna ba, saɓawa Allah ya yi, kuma shaiɗanu ne suka taimaka mishi akan wannan. Yanzu kamar misali a cikin Jami'u Karamatil Awliya, zan ba da 'yan misalai domin a fahimci dalilin da yasa ake cewa bamu yarda da karama ba, duk da cewa bayananmu sun fito karara a littattafan sunna da yawa. Har na gaya muku Hibatullahi Lalaka'i Abul Qasim, littafi gare shi Jami'u Karamatil Awliya, daga Karamatil Awliya, ba Jami'u Karamatil Awliya, juz'i na ƙarshe, juz'i na biyar a cikin littafin sa Sharhu Usul I'tiqadi Ahli Sunna, juz'insa na ƙarshe duk magana ce akan karama, kuma wannan babban kundi ne da Ahli Sunna suka yadda da shi wajen bayanin aqida ta sunna. In ka duba cikin littafin Ibn Taymiyya, ko da cikin Al-Aqidatul Wasitiyya ka duba, ƙarshen ta yayi maganar karama. Haka nan cikin littafin sa na fatawa mujalladinsa na 11 gurare da yawa ya yi maganar karama. Wannan littafin ma da muke karantawa, kaga inda yake maganar karama. To amma wasu abubuwa aka rika fada da sunan karama, muka ce ba mu yarda da waɗannan abubuwan ba, sai aka ce ba mu yarda da karama ba. Zan ba da 'yan misalai kafin mu wuce wannan gaba, don a fahimci abubuwan da muka yarda da su har yasa aka ce ba mu yarda da karama ba, tare da cewa wannan kazafi ne ba gaskiya ba. A cikin littafin Jami'u Karamatil Awliya na Yusuf da Bahani, juz'insa na farko, shafi na 284, yana ba da labarin wani shehi wanda sunan shi Muhammadu Shuwaibi. Ya ce Muhammadu Shuwaibi ɗin da ya auri wata budurwa, bai tare da ita ba sai mutuwa ta zo masa, sai ya ce da ita idan ta kuskura ta yi aure bayansa, kowane ne ta aura zai mutu, kowa ta aura sai ya kashe shi. Shikenan bayan mutuwarsa sai ta yi fatawa wajen malamai ga abin da shehi ya gaya mata, ita dai yanzu budurwa ce, yarinya ce, ga abin da shehi ya ce in duk wanda ta aura ta ya mutu sai ya kashe shi. Sai suka ce a'a, wannan ai ya haramta miki aure, wannan ba haƙƙinsa bane, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne aka haramta auren matansa, amma banda shi kowane ne ana iya auren matarsa bayan mutuwarsa. Malamai suka gaya mata wannan kamar yadda shi Yusuf bin Bahani yake hikaito mana. Shikenan sai ta je ta auri wani, da ta auri a ranar da ya tare, a ranar yazo ya soke shi ya mutu, sai ga wasu aka ɗauka da safe. Yace matan nan haka tayi ta zama har ta tsufa ba aure, dan Allah wannan ya halatta, kuma wanda ya kamata ya zama karama haka kawai kai kisan kai, kaga anan zai iya hada baki ko ne da wasu shayadinul insi. Yace sadda tayi aure, ku dare gidan ku kashe mijin, ko ya hada baki da shaydanin sa na aljanu, ko irin wannan an kawo mana shi a matsayin karama, sai muke ba mu yarda ba, sai a ce a ba ku yarda da karama ba kenan. Daga cikin irin karamomin waliye da Abdul Wahhab Sha'arani yake fada a cikin littafin sa At-Tabaqatul Kubra ko da Waqi'ul Anwar a juz'in farko shafi na 133, yana bada labarin wani waliyi cewa duk sanda ka je neman shawara a gurinsa, sai ya ce maka ba ni dan lokaci zan tambayo Jibrila, ce dan ba ni lokaci zan tambayan maka Jibril, sai ya tambayi Jibril, sai Jibril yace eh ayi ko ka ayi, sai kuma ya gaya masa yace to ga abin da Jibril yace a gaya ma. Aka ce mana karama ce wannan, za mu yadda wannan ya saba wa karama, domin wannan da awar wahayi ne bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam. A cikin wannan littafi nashi Hadithu Insa na ɗaya shafi na 161 ya ba mu labarin wani waliyi da shi kuma karamarsa shi ne babu wani abin da Allah yake fararwa a duniya sai ya sanar da shi ta fuskar neman izini. Duk abin da Allah zai yi sai ya gaya ma wannan waliyi dan ya nemi izininsa, ya yi ko kai ya yi. يوسف النبهاني أتكين جامع كرامات الأولياء جزء إنسى نبي شافي نقليبي لثمانين الشدع يلا قيا منا نعبار ونولي واندا إنو وليان لني ما سكى مالا مهو كتا سورة سكيكرا المجازي المجزو شدع واندا يا أبنان كان سياسنشي ذاك يلا ياو تكين دتي يلا بول بولا يلا أبنان ko ya fito yana yawo sai yara suka rika bin shi suna tsokanar shi yadda suke bin mahaukaci, shi ne sai ya kwalla kira shi wannan waliyin ya ce kai Azra'ilu in baka karɓi ran yaran nan ba wallahi zan sauke ka daga mukaminka na mala'ika. Wai ba jimawa duk yaran nan sai gasu sun faɗi matattu. Kaga a ce Azra'ilu in wannan sunan bai inganta a matsayin shi ne sunan mala'ika ba, mala'ikan mutuwa. Mala'ikan mutuwa a cikin Alkur'ani da sunnar manzo Allah kawai malakul maut ake kiransa. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Babu inda aka kirawo shi Azra'ilu. Don haka wannan sunan bai inganta ta fuskar Alkur'ani ko sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma irin waɗannan littafan komai ma za ka gani. To kaga Allah ya nuna malakul maut din a hannun shi wannan mahaukacin yake, sai abinda mahaukacin ya ce ya yi shi zai yi. Ta yanzu da abin haka yake aida an shiga uku. A cikin littafin Al-Munjali fi Tatawwurul Wali, risala ce a cikin Hawilul Fatawi na Suyuɗi, akwai inda ya rika nuna cewa waliyai suna zaune a ɗakunan su Ka'aba kan jefa ya yi tawafi a cikinsu. Maimakon zuciya su yi ɗawafi, ita ta yi ɗawafi, har ma wasu suka rika saɓani. To in ka zo ɗawafi Ka'abar ba ta nan, yaya hukuncin ɗawafinka? Za ka yi a mahallinta ko za ka jira ka dawo? To kaga wannan duk a faɗa mana shi a tsoron karama, za mu yadda ba za mu yadda. A cikin Tabaqatus Shafi'iyya na Ibn Sufki, Tajuddin Sufki. Al-Tamim sa Tabaqat Shafi'iyya mujallad 9 shafi 213 nan baya ba mu labarin wani wali wanda aka yi bari a garin sa, a yana yawo sai bi ta wani gari, garin an yi fari ana fama wahalar abinci, yanzu gurin gari mai gurasa ya samu mutane sun yi layi suna kowa na son ya sayi gurasa da zai kai bakin sa. Waliyin nan ba komai tare da shi, ba ya da kokobo, kawai sai sa hannu a jihu sai ya dambazo kudi daga abin nan dinsa, kawai sai ya kai wa mai guratan nan ya ce kawai bar musu kudin su, ga wannan kawai rarraba musu guratan kyauta. Shi ke nan mai gurasa ya karɓi kudi ya ajiye ya yi ta raba guratan kyauta, mutane duk suka watse shi ma wali ya tafi yarsa. Sai bayan duk an watse wali ya tafi yarsa, can daga sai ga ashe duk kudin jabi ne, ashe duk kudin jabi ne. To kaga fi sabilillah wannan karama ce. To an faɗa mana wannan da sigar karama, muka ce ba mu yadda ba, sai aka ce ba ta yadda da karama ba. Karama shi ne wali ya cuci mu jabban Allah mai gurasa da yayi mai laifinsa. Suka ce shi wali kamar yadda a cikin littafin Al-Ibrid لكلام سيدي عبد العزيز يكي تواشي ودي وانت اكباش حق تصرفي يانا دامر يسن يهنو الجيه الدوان ليقداما يدمبزو دو ابن ليقداما وانت في سبيل الله كرامة واذا يانا يداما يحكا
kana zaune sai ka lalima ka ji ba komai wani ya kwashi. Yace bambancin wannan da tata, yace akwai bambanci, yace shi farao ba da izini yake yi, shi koli Allah ne yake. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha. Sai Allah ne ya samu a cikin littafin Jami'ul Karamat al-Awliya na Yusuf al-Nabhani. Yusuf al-Nabhani bai dade da rasuwa ba, mutumin Beirut ne, asali mutumin Palestine ne, amma ya gama yayin rayuwarsa a Beirut. Shi ne mai littafin Shawahidul Haqq fi Istighathati bi Sayyidil Khalq, wani littafi da ya rubuta akan halaccin in za ka faɗi ka kira sunan wani ba Allah ba. Littafi ne babba da muna karatu, an sha zuwa ana mana hujja da shi a ciki, ya faɗi makakin maganganu akan Ibn Taymiyyah da tukka da walwala. Wani lokaci ya yi magana kuma wani lokaci ya zo ya warware ta, ya ce ya yi mafarki ga shi aljanna, sai ya ga ya gamu da Taqiyuddin as-Sibti. Taqiyuddin as-Sibti wani wanda ya yi zamani da Ibn Taymiyyah, kuma suka ɗan yi musanyen maganganu da shi akan wasu matsaloli da shi Ibn Taymiyyah yake cewa bid'a ne, shi kowace yana mai bid'a bane. To shi da sai shi wannan Yusuf da Bahani yake cewa ya yi mafarki a cikin littafin Shawahidul Haqq, ya yi mafarki ya ga wannan mutum a cikin aljanna yana ta murewa, sai ya kuma ya hango wani can a gefe, wato a can a wani ɗan lungu-lungu haka, ba'ala shi ne bai samu sakewa yadda ya kamata ba, sai ya kula Ibn Taymiyyah ne. Yake sai kuma ya hango wani can a bayansa, dishi ba a gane shi kowa, ya ce yana dai tsammanin Ibn al-Qayyim ne. To ka gane a nan duk yadda aka yi, tunda da Ibn al-Taymiyyah ya shiga, alhamdulillah. To wani guri ya ce Ibn al-Taymiyyah jahili, wani gurin ya ce masa mai jari, aka dai ya yi ta irin maganganu wanda ya ga dama. To yana da littafi Jami'ul Karamat al-Awliya, shi da nake kawo muku abubuwan da ya faɗa na karamomin waliyai a cikinsa. Yake faɗa a cikin juz'insa na biyu, shafi na 299, inda shi Yusuf da Bahani yake cewa wani wali ya faɗi cewa ɗaya daga cikin almajiran Adi ibn Musafir, ana tuna Adi ibn Musafir wanda Ibn Taymiyyah ya rubuta risala zuwa ga mabiyansa, wacce muka karanta a Wasiyatul Kubra, ce ɗaya daga cikin almajiran Adi ibn Musafir yana zaune wata rana a gurinsa, sai Adi ibn Musafir ya ce da shi, kullu shaykhin la ya'lamu kam marratan yanqalibu muriduhu fil layli falaysa bi shaykhin. Duk shehin da bai san juye nawa muridinsa yake yi da daddare a ɗakinsa ba, to ba shehi ba. Ma'ana shehi na gaskiya shi ne shehin da muridinsa yana ɗaki yana kwance, shehin yana ga juye nawa ya yi a daren, to wanda shi ne shehi na gaskiya. Sai muridin a ransa, ba wai a fili ba, a ransa, sai muridin ya ce kai wannan abu da wahala yake. Yake yanzu a shi duk abin da nake da matarsa shi yana gani, saboda haka sai ya ƙaurace wa matarsa tsawon wata guda baya kula ta, saboda wai kada shehi ya gansa. Shikenan da ya zo wata rana ziyarar shi, sai shi ya ce na san abin da kake ciki, ka ƙaurace wa matarka. Ya ce to shin wanne ka fi so, shehin ka ya ganka da kana aikata halal, ko ya ganka kana aikata haram, wanne fi baka? To shi kenan daga nan ya tuba, ya ce ya ji ya bi ba zai sake ba. Akwai wani shehi kamar yadda Al-Ibriz ya kawo a cikin shafinsa na 21, cewa wani shehi ya sifantawa muridinsa matar da zai aura, bayan an yi auren sai shehi ya ce to duk ranar da za ka tare da matarka zan kasance tare da ku. Sai ɗalibin ya ce da shi, muridin ya ce da shi, to yaya zan san kana gurin? Sai ya ce zan nuna maka alama. Ranar da ya tare da matarsa ya zo suna magana, sai kawai ya ga jini na fita daga hancin matarsa. Sai ya ce, ke wannan ba? Sai matar ta ce, ba kai ka naushe ni ba? Sai ka naushe ni a hanci. Sai ya gane cewa shehin ne bayyana. Saboda haka sai ya shiru kike a mata. Sai da ya je ziyara shehi, sai ya gaya wa shehi ga abin da ya faru. Sai ya ce, kwarai kuwa, kuma ba dan wannan jinin ya zuba daga hancinta ba, da ta yi rashin lafiya. To akwai abubuwan da suka fi wannan buri wanda ba za su faɗi ba. Wallahi akwai waɗanda sun fi wannan buri ba za mu iya faɗarsu ba. Wannan kawai muna ba ku misalai ne na irin abubuwan da ake zaɗawa a waɗannan littattafai da sunan karama, wanda muka sa ƙafa muka shure muka ce ba mu yarda ba, saban Allah ne. Aka ce ba mu yarda da karama ba. A cikin At-Tabaqatul Kubra na Sha'arani na biyu, shafi na 94, a tarjamar wani waliyi da ya kira Muhammad al-Khudari, ya kirawo shi waliyi wanda ya san ilimi da asirai na Allah masu yawa. Ya ce wannan waliyi wata rana ya je wani gari zai musu huduba, yana daga cikin karamominsa, ya je zai yi musu huduba. Bayan ya yi godiya ga Allah a kan mimbari, jama'a duk ana zaune ranar Juma'a, yace ashhadu an la ilaha lakum illa iblis alayhi salatu wassalam. Yana fadar haka, mutane sai suka yi kyau a kanta, ashhadu an la ilaha lakum illa iblis kuma alayhi salatu wassalam. Mutane suka yi don kafirci ne, suna yin kyau a kansa, sai ya zara takobi shi kuma ya ruwo kansu, duk mutane sai aka gudu, sai zo bakin masallaci ya tsuguna ya zauna. Wannan ba a yi sallar Juma'a ba a masallaci. Jama'ar gari sun gudu saboda sun ji neman ya yi kafirci. Shi kuma ya zara takobi ya hana kowa shiga masallaci. Yana nan a zaune, sai wannan mutum ya zo garin sai ce, wanda ai shi mana sallar Juma'a. Sai wani ma ya zo sai ce, ai wanda shi mana sallar Juma'a. Sai da aka lissafa garuruwan da ya sallar Juma'a a ranar sun kai 30. Su kuma 'yan garin sun gaishe gashi a zaune a nan, amma saboda yana rikida yana fitowa a kama daban-daban, akwai wani malami cikin malaman da suke kare waɗannan abubuwa, ba za ku yadda ba, ga TV wai TV daga gu ɗaya sai a haskota, sai a haskota tabillatar, saboda haka shi ma waliyi TV ne. Ibn Taymiyyah yace wa innamal karamatu luzumul istiqama, abinda ake kira karama shine tsayawa akan hanyar Allah. Wa anna Allah ta'ala lam yukarrim 'abdahu bi karamatin, ko lam yukrim 'abdahu bi karamatin a'zama min muwafaqatihi fi ma yuhibbu wa yardahu, kuma Allah madaukakin sarki bai bawa bawansa wata karama ba wacce ta fi girma sama da a ce bawan nan yana aiki da abinda Allah ya ce yake so, da abinda Allah ya yarda da shi. Babu karamar da tafi wannan, inji Ibn Taymiyyah. Wa huwa ta'atuhu wa ta'atu rasulihi wa muwalatu awliyaihi wa mu'adatu a'da'ihi, shi da yiwa Allah biyayya, da yiwa manzansa sallallahu alaihi wa sallama biyayya, da kuma jibintar masoya Allah, da kuma gaba da bakiya Allah. Wa ha'ula'i hum awliya'ullah, masu wannan sifa su ne waliyan Allah na gaskiya. Alladhina qala Allahu fihim, waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake faɗa dangane da su, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, ku saurara, lalle waliyan Allah babu tsoro tare da su, kuma babu baƙin ciki tare da su. Waɗannan su ne waliyan Allah, waɗanda suke yin abin da Allah yake so ya yarda da shi. Fa in kanu muwafiqina lahu fima awjabahu Allahu alaihim fahum min al-muqtasidin, idan sun kasance masu yi wa Allah biyayya cikin abinda Allah ya wajabta musu na farilla, to waɗannan suna cikin al-muqtasiduna, waɗancan da Ibn Taymiyyah ya fara magana akan su kashe-kashen mu'mini. Wa in kanu muwafiqina fima awjabahu alayhim wa ahabbahu fahum min al-muqarrabin, idan kuma sun kasance masu yi wa Allah da'a biyayya cikin abin da ya wajabta musu da abin da kuma ya sanya shi mustahabbi gare su, wato suna aikata farilla da mustahabbi, to waɗannan suna cikin al-muqarrabina, wato makusanta zuwa ga Allah. Al-muqtasiduna masu takaitawa akan aikata wajibi da barin haramu. Al-muqarrabuna su ne masu aikata wajibi kuma su aikata mustahabbi. Wannan walittakarsu ta ɗara na farko, ma'a anna kulli wajibin mahbub, tare da cewa kowane wajibi, kowane abu da yake wajibi to Allah yana son shi. Walaysa kullu mahbubin wajiban, amma ba duk abin da Allah ya ce yana so yake wajibi ba. Don haka a cikin salloli akwai na nafila, Allah yana son su amma ba wajibai bane. A cikin azumi akwai azumin nafila, Allah yana son, yana son sa amma ba wajibi bane. Haka nan a cikin sadaka da zakka da mutum zai yi, sadaka da mutum zai yi, akwai sadaka ta wajibi ita ce zakka, akwai kuma sadaka ta tsawwi, Allah yana son ta amma ba wajibi bace. Haka nan a haji, hajjin musulunci ta farko ita ce wajibi, dukkan wani haji da mutum zai je bayan wannan Allah yana son wannan aikin amma ba wajibi bane. Saboda haka kowane abin da yake wajibi Allah yana son shi, amma ba dukkan abin da Allah yake so yake wajibi ba. Wa amma ma yabtali Allahu bihi 'abdahu min as-sarra'i bi kharqi al-'adati, amma abin da Allah madaukakin sarki yake jarraba bawansa na farin ciki ta hanyar kece abin da aka saba gani a al'ada, aw bi ghayriha, ko ba tare da hanyar kece abin da ya saba al'ada ba, aw min darra'i, ko ya jarrabe shi ta cutarwa ta hanyar kece al'ada ko ba ta hanyar kece al'ada ba, falaysa zalika li ajri karamati al-'abdi ala rabbihi wa la hawani, ba dan Allah yana yin wannan ba dan kasancewar bawan nan yafi kowa daraja a gurin Allah ba, ko kuma a bawan nan baya da matsayi a gurin Allah, a Allah yana yin haka ne domin ya gwada wannan mutum ya ga zai masa biyayya ko ba zai masa biyayya, zai yi hakuri akan abin da Allah ya jarrabe shi ko ba zai hakuri ba. Bal qad yus'idu biha aw bal qad yas'udu biha qaumun idza ata'u fi zalika, wanda Allah ya gudanar da wani abu na keta al'ada a hannunta, yayi wa Allah biyayya to zai samu sa'ada, zai samu nasara, zai samu daraja a gurin Allah da daukaka da gidan aljanna idan yayi wa Allah biyayya a cikin wannan. Wa qad yastariha qaumun idza ata'u fi zalika, wadanda kuma suka saba wa Allah cikin wannan za su hadu da ainihin kamu na Ubangiji da azaba ranar gobe kiyama. Allah yana cewa fa ammal insanu, amma mutum idza mabtalahu rabbuhu, idan ubangijinsa ya jarraba shi, fa akramahu, ya girmama shi, ya bashi karama, wala amahu, ya bashi ni'ima, fa yaqulu rabbi akraman, sai ya shika baki yana cewa Allah ya bani karama, Allah ya girmama ni. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqa, amma lokacin da ya jarrabe shi ya kuntata masa arzikinsa, fa yaqulu rabbi ahana, sai ya cewa ubangiji na ya wulakanta ni, ya tozarta ni, ya watsi da ni, bai kula da ni ba. Wannan duk alama ce ta cewa wannan mutum ya tafi layi, ba mutum ne wanda ya san abin da yake fitowa daga Allah yana fitowa bane da kaddararsa da mashi'arsa, kuma ubangiji yana yin wannan dan ya jarraba bawansa ya ga cewa zai yi wa Allah biyayya ne ko kuma zai kangare. Don abin da yake gudana ga bawa mai kyau ne ko mara kyau ne jarraba ce daga Allah, ko dukiya ubangiji ya baka ko lafiya ko ƴaƴa, wannan jarraba ce daga Allah. Haka nan ubangiji idan ya hana ka waɗannan abubuwa duk jarraba ce daga gare shi, don ya iya don ya gane cewa za ka yi masa da'a ko ba za ka yi masa da'a ba. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa, ya ba mu gamlakatar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahir rahmanir rahim. Wannan yace ina buƙatar ma'anar wannan ayar, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Wannan ayar tana cewa masallatayya, al-masajid, ko dai ya zama masallatayya, wuraren da aka keɓance domin yin sallah, ko kuma al-masajid shi ne gabban sujjada, gabban da ɗan adam yake sujjada a kansu, tafukan hannaye biyu da ainihin tafukan ƙafafuwansa guda biyu da kuma goshinsa da hancinsa. Waɗannan su ma malamai sun fassara masajid da su, cewa su ma ana kiran su al-masajid. Ko dai ka ce masallatai ko gaban sujjada, duka waɗannan na Allah ne, ba a bauta ma wani ba Allah ba da su, kamar yadda ba a kiran wani ba Allah ba da sunan bauta a cikin masallaci. a kira wani ba Allah ba da sunan bauta ba wai a kira wani wani ila kake wani zo wani a ba wani ake nufi ba addu'a huna ana nufin du'aul ibada du'aul ibada ba za a kira wani da sunan bauta ba a cikin masallaci kamar yanda ba za a yi amfani da wannan gabbai ba a yi ma wani sujjada ba Allah ba sannan ya ce menene ingancin waɗannan littattafan 50 hadisan tata'allaqu bin nisa'i to wannan irin ɗan cikushin littattafai ne da ake rubuta a dalilin ban karanta shi ba bare in san ingancin hadisan ciki ban san ya yake ba sai kuma wannan ya ce malam gaskiya ne manzon Allah ya ce akwai kishi da zai dami mamaci lokacin da ya zo mutuwa kuma shaitan zai zo masa da ruwa ya ce masa ya kafirce idan yana so ya bashi ruwa wannan ban san shi a matsayin hadisi ba gaskiya abinda dai annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa inna lil mauti la sakarat wa ja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahij wannan shine abinda alqur'ani ya faɗa shine kuma abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya nana ta hadisin sa sahihi inna lil mauti la sakarat lalle mutuwa tana da magagi maye na mutuwa wannan kowa ya bi ta kansa hatta manzo sallallahu alaihi wasallam shi kanta ya samu kanshi cikin sakaratul maut ya wannan lokacin da zai mutu ne idan ya dau lokaci cikin su ba haka ya farfado sai yace inna lil mauti la sakarat amma cewa kishi zai yi masa tsanani a kawo masa shedan ya zo ya ce wannan duk dai ana faɗa da aka kara tsoratar da kai ka ji tsoron mutuwa menene hukuncin auren mace mai aiki mun sha maganar aikin mace a wannan gurin aikin mace a karan kansa ba wai laifi bane matukar za a kiyaye dokar Allah saboda haka dan mace ta yi aiki ba wai ta zama fajira ko fasika ba har a guji aurenta matukar dai aikin da take ya dace da dabi'a ta mace kuma kai kuma zaka iya hakuri da aikin ta babu wani abu mun sha faɗa a irin wannan guri cewa aikin mace ba shakka larura ne ba asali ana son mace ta zauna a gidanta ne kamar yadda Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula asali mace ta zama a gidanta ke to amma illa rura ta sa ta fita aiki to dole ne kuma ta kiyaye dokokin da Ubangiji ya dora mata a matsayinta na mace in za ta kiyaye wannan dokokin ba wani laifi a cikin aikin ta shi karan kansa aikin ba wai laifi bane dan mace ta yi shi amma in za ta keta dokar Allah to ko a gidanta take a zaune wannan laifi take kuma ko shi namijin idan a aikinsa zai keta dokar Allah ai laifi yake babu bambanci tsakanin mace da namiji a nan wannan kuma yace menene ingancin wannan hadisin da yake cewa miskinun miskinun man la zawja lahu walau kana zamalin duk da ya rubuta zumalin wa miskinatun 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 man laha zawjun man laysa laha zawjun walau kanat zata malin ya rubuta zamalin wanda kai daga ci dai larabcin ba irin da manzo Allah bane wanda dai larabci ne na wani yana so ya tsokani su zuru ko gauru ke tsara larabcinsa ana fadarsa amma ba wai hadisi ba ne sahihi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma wanda ya ce wai shin wannan malamin ahlus sunna ne abul mahasini jamaluddin yusuf ibn ahmad ad-dajawi al-maliki al-azhari al-mutawaffa sanat 1365 al-hijriya to ban san me ya hado shi da malamin ba har yake so ya sa ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna ba littafin sa ne da kai in littafi gare ka in littafi yake da shi yana hannunka to ai daga littafin zaka gano ina ya sa gaba sunna yake ko ba sunna yake ba galibi mutanen da suke wanda suka yi karatu a jami'ul azhar dan al-azhari yana nufin yayi karatu a jami'ul azhar in ka kula mutaakhir ne yazo da karshen nan ne a karni na 12 karni na 14 saboda haka dan baya ne sosai al-azhari ya fita daga azhar manhajin azhar shine aqidar su aqida ce ta ash'ariya galibi wanda suka yi karatu a jami'ul azhar suna fita da aqida ta ash'ariyanci sai dai daga baya su saki amma abin da suke koya shine wannan al-maliki kuma intisabi ne zuwa ga mazhabar malikiya wannan ba aibi bane saboda haka ni ban san wani bayani dogo akan sa ba amma dai tunda har ka zakulo sunan sa to babu shakka ko a bayan littafi ka gani in a bayan littafi ka gani sai ka karanta littafin ka ga ila ya sa gaba in ka ga yana yada sunna ahlus sunna ne in ka ga yana yada bid'a dan bid'a ne الله مدعوكي سيكي فاو داتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.